Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin 3 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Bangarorin da ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawai ta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a fadin kasar. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi. Sauyin yanayi ya kara yawan ruwan sama daga guguwar Ian da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa.
To kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya masana'a fannin shari'a sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da jam'iyyar APC a jihar Yobe ta yi yunkurin daukar kara kan hukuncin da court ta yanke na ayyana Bashir Macina a matsayin dan takarar sanata a mazaɓar Yobe ta Arewa duk da mika wuya da shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawal yayi a baya.
A lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya, shi Ahmed Lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne. Kuma sashi na 115 da a cikin baka na dokar zabe ta haramta mutum ɗaya yayi takara guda biyu.
A Ghana kuma za ku je da matsalar karancin wutar lantarki ta jefa masu ƙananan sana'o'i cikin halin kakanikayi.
Aba a ce yau a ce gobe kullum a bana ji sai mutane wani na dukiyo yana da iyalai da zai samu abinci ya sa bakin shi yanzu ba like yare kai abinci gida ba yaran shi.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim ke gabatarwa. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bangarorin da ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawai ta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a fadin kasar, in ji majalisar ɗinkin duniya jiya Lahadi. Lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da fadan yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, wakilin majalisar ɗinkin duniya a kasar Yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su yi zance take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar 2 ga watan Oktoba. Tun da farko dai yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta fara aiki a watan Afrilu kuma ta ba da ƙarfin gwiwa kan yiwuwar yakin ya daɗa lafawa yayin da yakin basasar Yemen ya shiga shekara ta 8. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yaɗa labaran gwamnati suka rawaito. A wani lamari na baya-bayan nan na murƙushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon mutuwar wata budurwa, zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Mahasa Amini ne shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan Iran cikin shekaru da dama, inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru 40 na mulkin malaman addinin Musulunci. Mai fafutuka a shafin Twitter mai lakabin 15,000 Tazvir mai mabiya kusan 160,000 ya fitar da wasu faifan bidiyo da ke nuna jami'ar Sharif wacce a al'adance matattaran 'yan adawa ce zagaye da ɗimbin 'yan sandan kwantar da tarzoma. Sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar Ian da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa. A matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa Amurka ta lalata sassan jihar Florida, Ian ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin Florida, in ji shugaba Joe Biden bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske ta mayar da tituna zuwa koguna da suka kwashe gidaje tare da rutsawa da mutane waɗanda ba a san adadinsu ba. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karshen labaran duniyar amma bari mu duba batun siyasa a Najeriya. Ga dukan alamu har yanzu dai akwai sauraruna a kaba a takaddamar kujerar sanatan Yobe ta Arewa tsakanin shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan da Bashir Macina. Wannan da ya biyo bayan yunkurin da jam'iyyar APC a jihar Yobe ta yi na daukar kara duk kuwa da cewa sanata Lawal ya mika wuya a baya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Bayan zartar da hukunci akan karar cancanta ta zaben fidda gwani da kotun tarayya ta Yobe ta yi, shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya ce shi ma ya amince da sakamakon karar da ya baiwa Bashir Macina nasara a matsayin dan takarar jam'iyyar APC a mazabar Yobe ta Arewa. Wannan kara dai da aka shafa watanni hudu a kanta daga karshe aka baiwa shi Bashir Macina nasara a matsayin dan takarar sanata na wannan yanki. Yaya mai nazari a harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ke kallon wannan dambarwar a siyasance.
Zaben da aka yi na fitar da gwani shi baya cikin wanda suka yi takara. Shi Bashir Macina shi ya takara kuma kama ma takarar tashi tilo shi kadai yayi, amma aka bi duk yanayin tsarin da aka bi aka kuma tabbatar da shi da ƙuri'u ya zama dan takara. To a yau Ahmad Lawal ina ganin makomarsa a siyasa shine yayi kokari ya jara tsakaninsa da Ahmed Bola Tinubu. Dan kuwa in gwamnati ta canza in Allah shi ya bawa sa'a to fa dan ba jarayi ba ba wan ba majalisar babu cikin gwamnati.
Ko da yake Bashir Macina abokin takaddamar ma yayi farin cikin dattaku da shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya nuna, sannan ya mamakin karfin halin da wasu ƴaƴan jam'iyya suka bayyana na daukaka wannan ƙara.
Ban dauki wannan a matsayin wani abu ba illa mataki ne na sulhu da cin girma, ma'ana ya ci girma, saboda haka ba abin da zamu ce illa yayi dattaku. Kuma alhamdulillah Allah ya saka masa da alheri, Allah ya bamu nasara da ci gaba a jam'iyyar mu ta APC. To a lokacin da shi wanda abu ya shafa yake ganin a dauki hanyar sulhu, wasu kuma a sunan su ne shugabanni suke cewa za su je su dauka ga kara, to wannan wani abu ne. Na biyu, suna da hurumin basu da shi, watakila sai sun je kotun za mu sani.
Shi kuwa masanin shari'a mai nasara Kogo Umar ya hangi abin ne ta wata fuska daban.
Dokoki sun fito filla-filla akan wannan lamari. Na daya, hanyar da ake bi a fitar da dan takara ya fito a dokar zabe sashe na 29-30-31, a inda aka yi amfani da wannan dama kuma aka ce karkashin sashe na 29 na dokar zabe kwana 180 kamin ranar zabe ne duk jam'iyyu za su tura sunayen yan takarar su. To a lokacin nan shi Macina shine aka tura sunan shi, shine dan takara, shine wanda yake ya shiga cikin wannan zaben ciro wanda aka yi na jam'iyya. A lokacin da ake zaben ciro na jam'iyya, shi Ahmad Lawal yana can yana takarar zama dan takarar shugaban kasa ne. Kuma sashi na 115 da a cikin baka na dokar zabe ta haramta mutum ɗaya yayi takara guda biyu.
Irin wannan takaddama dai tana nan him a cikin sauran jam'iyyun, kama daga kujerun majalisun jihohi zuwa na tarayya da kuma ta dattawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga karshen labaran duniyar.
Jihar Kaduna ta umarci jami'an tsaro su binciko waɗanda suka kashe wasu mutane biyu bisa zargin hannu a harkar satar mutane. Sannan kuma gwamnatin ta ce za ta zauna da iyalan waɗanda aka kashe saboda ƙara tausasa su. Isa Lawal Ikra na ɗauke da ƙarin bayani.
Rahotanni dai sun ce wasu ƴan Fulani guda biyu ne suka zo siyayya, inda wasu dake gurin suka zarge su cewa suna cikin ƴan bindigan da ke yawan kai hare-hare. Wanda wannan yasa aka kira jami'an tsaro, amma kafin a dauki wani mataki mutanen suka afkawa jami'an tsaron a inda da ƙarshe suka kashe su. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Rufai ya yi alwadarai da wannan mataki da aka dauka na doka a hannu.
Jami'an tsaro wanda suke ayyuka na musamman a nan karamar hukumar birnin Gwari sun ruwaito wa gwamnatin jihar Kaduna cewa akwai wasu mutane biyu a maciyaya wada gungun wasu mutane suka kwado su daga hannun jami'an tsaro suka masa kisan gilla daga bisani ma har suka kona su Hormuz kuma nan take mai girma gwamna yayi Allah wadaran wannan hukunci har wa yau kuma mai girma gwamna ya bada umarnin cewa lalle ya zama wajibi a yi bincike duk waɗanda suke da hannu akan wannan kisan gilla a tabbatar da cewa an gabatar da su a gaban kuliya sannan kuma ya bada umarnin cewa a nemo iyalan su waɗannan bayan Allah domin a tattauna da su
amma ko dai irin sun dade a hannun jami'an tsaro ne kila suka gaji da jira su mutanen gari
a'a zargi ne ake kuma babu shaida wadda ta nuna da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne
ɗaya daga cikin al'umar garin birnin Gwarin Malam Muhammad Kabiru yayi bayanin yadda abin ya faru
abin da ya faru akwai mutane guda biyu da ake ganin irin ba a yadda da su ba to har sai aka sanar da jami'an tsaro suka fara kaman dan binciken mutanen to ɗaya daga cikin su yana kokarin ya gudu to matasan da ke wurin suka bishi suka kama shi ka sa taya da wuta suka kona shi shi ma wannan ɗayan suka kona shi
amma ba irin jifan sunan nan bane kawai da za a ce duk dan fulani aka gani kawai sai aka kama zargi wanda kuma akwai wanda ba ruwansu a ciki
eh to ai san ba za ka iya tunda abu ne na matasa haka da yawa
masana harkokin tsaro irin su Manjoy Hashin Kwamirita ya sun ce irin wannan daukar doka a hannu ka iya kawo matsala a harkar tsaro a kasa baki daya
daukar doka a hannu wannan al'amari ne wanda yake doka ba ta yadda da shi ba domin ko yaki ake yi in aka ce an riga an kama mutum koda da makami a hannunsa to ba a daukar irin wannan mataki a kansa sai dai a bari hukumomi su yi abin da ya kamata
Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikra, ƙarshen labarin duniyar kenan.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To dubban masu kananan sana'o'i ne a Ghana suka yi asarar kudade da dama sakamakon matsalar karancin wutar lantarki da ake fuskanta a kasar. Hukumar da ke kula da alhakin rarraba wutar wato ECG a takaice ta alakanta wannan matsala da wata tangarda da take fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hamza Adam ya aika mana daga Kumasi.
Suna na isa ha kwana uku na neman wutan ba sa amma ga gida yara na nan suna so su yi kallo babu ni kuma ina son duba news babu lamarin kaman dai cikin kabarin ne kuma ya kuma kabarin ce ba ina rayu dai daidai ba
ina na Muhammad batun light na da sha hankali wallahi ya sa mutane problem sosai light saboda fitila abubuwan mutane dai waya bata ni aka yau kaman wurin kwana biyar kenan bamu da light saboda rashin light ya bari abubuwa gaba da baya komai ya ba kasa batun light dai abin ya dame mu sosai
aba a ce yau Shin gobe kullu a bana ji sai mutane wani na dukiro yana da iyalai za zo ya samu abinci ya sa bakin shi yanzu ba like yare su kai abinci gida ba yaran shi da samu ya aiki aba bai ba
koke-koken wasu al'umman kasar kenan biyo bayan sun shafe kwanaki ba tare da wutar lantarki ba sakamakon matsalar na'urar sayar da wutar lantarki da hukumar ECG mai alhakin rarraba wuta ta kasa ke fuskanta abin da ya sanya harkokin jama'a da dama cikin halin koma baya Malam Isa haka Isa na jigo a kungiyar masu shagunan adana kayan abinci cikin sanyi wato cold store operators a jihar Ashanti ya faɗa wa muryar Amurka cewa tuni wannan matsala na rashin wuta ke tasiri akan sana'arsu
aikin mun nan da cold store suna ya kamata yana aiki for 24 hours kuma 24 hours na muna da temperature yake bamu kullu ya kamata temperature na yana ta negative 18 cheese zai rika kayan na so that be a bad aka yi light off ma within a second ya kamata ka kunna generator sai kuna automatically so in ba wuta ne kayan na zai ba ta for 24 hours in aka yi in baka da light for 24 hours according to food and drug board rule kayan na ya fara ba ta wa in kana sai electricity 15,000 per month so it means that kaman zai continue for that ka sai electricity 30,000 kina because diesel na 30 diesel kamar 30,000.
Shi kuma mai magana da yawun hukumar rarraba hasken wutar lantarki a jihar Accra, Fred Johnson, ya faɗa wa manema labaru cewa wani dan tangarda ne suke fuskanta akan na'urar sayar da wutar lantarkin, amma hukumar nana ta iya kokari domin shawo kan wannan matsala.
Engineers are working assiduously to make sure that this challenge is rectified.
Dubban al'umma a jihohi 10 a kasar ne ke fama da matsalan tun ranar Talata, kuma hukumar ta yi alƙawarin magance wannan matsala tun ranar Juma'a na makon da ya gabata, amma dai har ila yau shiru tamkar an shuka dusa. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana. Ta yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare ne da minti 15. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka danne wa haƙi, kamar na raban gado, ma'aikatan da suka yi ritaya, kuma waɗanda ke cikin aiki, yaƙi da cin hanci da rashawa, kare haƙƙin ɗan adam da dai sauransu. A yau za ku ji cewa hakimin da maturu ya ce ya tsame hannunsa ga batun gonar zinarin nan da ake takaddama a kai. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Gabannin samun ƙarin bayani kan binciken da ake gudanarwa, inda mutum hudu suka bace bata hannun jami'an tsaro daga gayyata a yankin Gazabu da ke karamin hukumar Bala a jihar Taraba. Za mu yi shirin da muka kawo muku a baya kan batun gonar zinare a Damaturu jihar Yobe, inda shugaban kwamitin sulhu na jihar Sheikh Baba Ganakyari ya zauna da bangarori biyu da ke takaddama kan mallakan sashen gonar da ake batun akwai zinare a ciki. An tashi daga zama. Wanda ya ce ya sayi gona Zakar Usman ya ce shi dai sai da a gama a kotu. Su kuma masu mallakar gona na ainihi suka ce ba su da ƙarfin zuwa kotu, amma ba za su taɓa amincewa da sarayar da haƙƙinsu ba. Musa Umar, a madadin waɗanda suka mallaki wannan gonan na ainihi, ya ce buƙatar ita ce a bar musu sashen da mahaifinsu ke da ajiyar wannan dukiya.
Mutum, mun yanzu dai halin da ake ciki, masu awon sun faɗa da sosai, bayan sun faɗa. Ne kuma gonan mu mutumin da har yanzu yana noma ya iya ba mu liɗi wajen mu kenan. Kuma ne kuma ba za mu bari masa ba, tun da wancan manyan ma sun haɗu da shi ma a tsamai mana namu a wajen shi kawai. Kuma ba mu buƙatar ya tsaya wani shiri mai kawai ya ba mu wajen mu, saboda mutumin ba shi da gaskiya garanti da zai faɗa maka duka yadda ko da yaushe kawai cikin rigima muke da shi. Ko yau muka haɗu da shi sai mun yi faɗa shi ya sa ko gonan ma. Ban je da ina gida sai abin da kuka yi yanzu ni gidan ku nake kawai shi da bayani ne na gari.
Abin da nake magana Musa shi yana ci gaba da noma gonan ne?
Eh, sosai yana noma.
Ku kuma a gefen inda mallakar ku ne ba ku ci gaba da nomawa ba, kun kyale kenan sai yadda hali ya kome?
Ai, ba zai ba mu da ma wai shi ba zai ba da ba duk yanda za mu yi, amma shi ba zai dare noman wannan gurin ba.
Wato maganar da nake Musa, wannan gefen da yake da wannan zinari da kuke cewa naku ne inda ba ku sayar din ba, shin ana noma a kan wajen ko kuma wajen yana nan kamar yadda yake?
Yana noma a kai.
A kan shi mallakarsa ne?
Eh, a kan shi mallakarsa ne, kuma billalin namun da muka sa ya sayar mana guri, ma Allah ya masa da shi ko nan da kwanaki sun ce har mun je da shi muka je mun da shi sauki wa garin shi, ba amma ya rufe shi da yanzu.
Yanzu Musa, wani mataki kuke shirin ɗauka tun da ga dillalin ma da kuka ba wa dillancin sai da gonar Allah ya masa rasuwa?
Eh, ni yanzu ni ne kawai kai nake jira, kuma Allah nake jira kawai, ba mu da wani mataki ko ka san mutanen namu ne yanzu mutum ya riga shi ka garshi komai shi kenan, ba ruwa yana kallon mu ba komai ba ne.
Musa, ai wato ma'ana akwai banda zama da kuke da shi shugaban kwamitin sulhu Sheikh Baba Ganakyari. Shi ma hakimi ya yi magana ya ce ya tsami hannunsa baya cikin wannan maganar ai.
Eh, tabbas shi ta ya faɗa ya cire hannunsa daga cikin wannan filin, kuma ya cire hannunsa bayan mutumin ya riga da ya ce shi ba zai zo bayansa ba. Ni abinda nake so ba su taimaka mana dukkan wanda yake da hanyar yi mana taimako da haƙƙi a kansa, ya taimaka mana da babba da ƙarami a kan hukumomi da kowane wanda yake da hanyar taimako ya mana agaji, saboda abin da sa nan shiri wai da na haƙura ba ne ƙarfi ne ban da shi.
yanzu a tuna mun kawo muku bayanin cewa hakimin da maturu Alhaji Kalla Abu Mursama na kan gaba cikin waɗanda ke ɗorewa wanda ake zargin yayi babaki rakan gonar baya. Kazalika har ma don goyen bayan da yake yi, masu gona suka ce ya kange su daga damar ganawa da mai martaba sarkin da maturu Alhaji Baba Shehu Hashimi bin Umar Alkanimi. Hakimin yankin Bulabulin na da maturu ya shigo shirin nan na ciki da gaskiya, inda ya tsame hannunsa daga mara kowane bangare baya, har da alwashin sake gwada ganin ko za a samu sulhun wannan takaddama.
Ni ne hakimin Bulabulin da maturu, ina daya daga cikin hakiman da suke cikin garin da maturu, sunana Kalli Abba Mursama.
To muna ji akwai wannan kaji shirin da muke kan wannan gonar, inda waɗannan masu gona suka nuna sun saida sashin gonarsu, amma sashin gonar ba su sayar ba. Wato kamar sai da wani kashi a ciki ne, akwai inda ake da ajiya ko ake da zinari ba a sayar ba. Faɗa mana, menene ka yi aka yi wanda har yanzu ya sa ba a warware wannan takaddamar ba?
Na'am, abin da ya faru ba sai su mutanen, akwai lawanin sindiri, lawan shatima ya zo mun da mutane su Fulani ne, sai ya ce mun to yalla boy ga abin da yake faruwa, wannan mutanen mu ne, amma akwai gwanancin a can kafaisa gurin suna tsammani akwai zinari. Shikenan ya ce to wannan magana gol ai ba magana ne wanda zan zo na mu yi da ku ba, ya kamata mu je fada. Sai na ɗauke su muka je wajen mai martaba sarkin da maturu, suka gaisa ya yi musu tumboyoyi muka fito. Da muka fito akwai baban su dama, baban nasu shekaru ya tafi ya kai kusan shekara 80, yana nan nainawa kusa da bayaye, akwai wani makaranta nan mai gidansa. Sai na aika mota aka je aka ɗauko shi, da aka ɗauko shi sai na yi mishi tambayoyi na ce to baba ga abubuwan da yake to ni dai wannan abun ya kai kusan shekara 40, wani Allah ya nuna mun kamar akwai zinari a guri. To shi ne sai muka ce to yanzu kai ba za mu tafi da kai ba, ya ce ga yaransa mu tafi da su. Muka tafi da yaransu suka je suka nuna mun gurin, muka tabbatar yana an da dama su local government. Akwai wani ƙauye ana ce Kafaisa, daga Kafaisa da wannan gurin bai wuce kilomita guda uku ba. Shi kenan da muka zo muka gani, sai na zo na sake samu martaba sarkin da maturu, na yi briefing nashi sai ce to officially ka rubuta local government, dama su local government ga abin da yake faruwa. Sai officially na rubuta da masu local government, su kuma suka ce to za su yi mobilizing ni in yi leading su je su ga site din. Suka yi mobilizing da DPOC division da SS na local government, all security operative nasu da yan head of department na da masu local government, muka hadu muka je site din. Suka je suka ga site, da suka je suka ga site suka ce to yanzu wannan sun fara tona wajen kusan gaba bakwai, ga kuma suna shan wahala. Kar abin a yi shi blind through Minister of Land and Service and Mineral Resources. Minister of Land and Service suka turo Dr. Kalli da suka turo shi kuma na ɗauke shi muka je site ɗin. Da muka je site ɗin ya gani sai ya ɗau sample, ya ce to yanzu wannan sample zai ɗauka za a je a yi gwaji a Ibadan da Jos. Sai ya zo local government ya rubuta official local government kuɗin da yake so. Sai suka ba shi kuɗi ya je Ibadan da Jos a kan cewa zai je test, da ya je kuma babu halaman gol a wannan guri. To shi ne maganar gun da ya tsaya. To kaga ni hata district na yi reporting a Emirate Council, na yi reporting a Damatu local government, damar local government sun zo sun shiga, kaga bare yu in ce su je su ci gaba da tona ko wani abu sai government ta faɗi wani abu. To a nan maganar gol ɗin ya tsaya.
Wato hakimi, abinda ake magana kusan in ma da gol ko in ma ba gol a wajen, in dai wannan wajen yadda suke faɗan nasu ne, ya kamata a bar musu kayansu. Sannan shi kuma inda wannan mutumin da suke ciniki ya saya shi ma yanki iya nasa ya bar musu sakin su zai su ci gaba da yin abin, in noma za su yi, in ma ginawa za su yi, sai a bar musu kayansu kawai.
To abin da yake faruwa shi akwai Zakar Musa Koma Basa na Yobe State University, shi ya siyi wannan gurin, yace ya siyi gurin yau shekara kusan 17, yace ya siya gurin a wajen babansu 100,000 ya siya. amma wai lokacin baban su yace akwai wani ajiyansa, to shi ka san bai san cewa wani ajiyar, to in akwai ajiyanka ka je ka dauka wannan ajiyar naka. Shi abin da ya gaya musu to shine su gurin da suke gardama ma kwata-kwata bai wuce plot biyu ko daya da rabi ba, kwata-kwata abin nan nasu lanna wannan landa ake suke disu din bai wuce bai kai plot biyu ba ma gurin a part of wannan gwanan da ya sayar masa. To shine da aka yi haka sai muka je daban a Yobe State a Zauren Sulhu wajen Ustaz Baba Gana Malam Kyari, sai na gayyace su da baki daya shine gwanan da baban da kowa da kowa mun kai kusan mutum 20 muka je gidansa, akwai makarantar sanda suke zauna suke yin sulhu a nan gurin. Muka je muka same su, komiti suka yi tambayoyi da kowa da kowa ya kai ka saya, ni ga yadda na saya da ranar da na saya. Lokacin da aka saya ba hannun hakimi ko lawani ko bulama, su ne suka yi transaction nasu tsakanin su kuma sun rubuta agreement yace shi gwana saya yayi kuma shi yana raye, wanda ya fi gwana gurinsa yana raye. Saboda haka akwai wanda suka sa hannu suka saya fi wannan gwanakin gwanan. Saboda haka shi saya yayi abin da yake magana yace zai dauka kuma yace babu, saboda haka ya bar masa guri idan bai yarda ba ya je neman shi a kotu. Abin da muka yi a gaban Ustaz Baba Gana Malam Kyari kenan. Position na gwana yace shi saya yayi in ya ga an take hakkin shi su kai shi su je su neman shi a kotu. Shi Zakar Musa abin da ya gaya mu ya ta hanyar Ustaz Baba Gana Malam Kyari chairman committee na Sulhu na Yobe State na gina mishi bayani. To shine abin da ya faru kenan.
Masu raro kun da ji halin da ake ciki game da maganar gonar zinare a jihar Yobe. Za mu ci gaba da saka ido don samun abin da za mu dawo mu kawo muku. Sai a kasance da mu a wani sabon shirin mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya, ni Sarki da Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Ke fada da juna a kasar Yemen sun kasa cimma matsaya kan batun tsawaita yarjejeniyar tsagaita bude wuta a fadin kasar, inji Majalisar Dinkin Duniya jiya Lahadi. Lamarin da ke yin barazana ga lafawa mafi tsawo da fadan yayi tun bayan barkewar wannan mummunan yakin basasar kasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar, wakilin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Yemen ya yi kira ga dukkan bangarorin da su nizanci take-taken tayar da zaune tsaye yayin da ake ci gaba da tattaunawar bayan da aka kasa tsawaita yarjejeniyar kafin cikar wa'adin ranar 2 ga watan Oktoba. Jami'an tsaron kasar Iran sun yi arangama da dalibai a wata fitacciyar jami'a da ke birnin Tehran a jiya Lahadi, kamar yadda kafafen sada zumunta da kuma na yaɗa labaran gwamnati suka rawaito. A wani lamari na bayan nan na murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar sakamakon mutuwar wata budurwa, zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka fara a wurin jana'izar Mahasa Amini mai shekaru 22 da aka yi a ranar 17 ga watan Satumba a garin Sakes na Kurdawa, ta zama mafi girma ta adawa da mahukuntan Iran cikin shekaru da dama, inda da dama suka yi kiran da a kawo ƙarshen fiye da shekaru 40 na mulkin malaman addinin Musulunci. Sauyin yanayi ya ƙara yawan ruwan sama daga guguwar Iyan da fiye da kashi 10 cikin 100 bisa wani sabon binciken gaggawa. A matsayin ɗaya daga cikin guguwa mafi ƙarfi da ta taɓa afkawa Amurka ta lalata sassan jihar Florida, Iyan ka iya zama guguwa mafi muni a tarihin Florida, inji shugaba Joe Biden bayan guguwar ta kawo iska mai tsananin gaske.
Ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, 7 kenan agogon Ghana, 3 dare a nan Washington. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, inda za ku ji abin da masana harkar tsaro da tattalin arziki ke cewa kan yadda Najeriya za ta magance matsalolin da suka dabaibaye ta a waɗannan fannoni yayin da ƙasar ta cika shekara 62 da samun 'yancin kai. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta shani gabatarwa da kuma Jumbe Hamza da hada mana shirin, sai injiniyanmu Carl Stalin, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara 20 namu na hatsi idan Allah ya kai mu.